بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kuna yi ma'alla ta baraka wa ta'ala godiya da ya sake dawo da mu wannan darasi na tafsirin Al-Qur'ani mai girma. Kuma muna cikin suratul Nur, muna kan aya ta 60 zuwa 61, wanda Allah ya kira yi masu imani. Kafin mu ci gaba, akwai tambayoyi ko tambaya da za mu karanta, ba da amsa gwargwadon hali. Sannan kusa da ƙarshe akwai jawabi da liman zai karanta, saboda dokokin da muka karanta ranar farko wasu ba su je su ba, ya kamata a sake yi, wato maimaita su. Saboda wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula, kafin a kama ka da laifi ya kamata a karanta maka laifin. Idan ka tsallaka ne, wannan kuma abin da ya biyo baya, to kai ne ka jawo. Wannan tambaya ɗin ana cewa tambaya nan shi ne, mun yi kasuwa da wani, ne na biyo shi bashi kuɗi, sai bai biya ni ba, ya ki biya. Sai na ce masa akwai wani kaya in zai saya, sai ya turo mini kuɗi. Sai na cire bashin da na bashi kenan ko, na tura masa sauran kudinsa. Shin na yi laifi? Gaskiyar magana, ka yi laifi. Shi ne na farko yaudara kai, Allah kuma ya hana mumini ya yaudara. Domin ka yaudare shi da sunan naka sai kayansa. Jama'a, mu'amalar mu idan wani ya yi laifi a cikin mu'amalar da kuke yi da shi, kar kai ka kuskura ka yi laifi. Saboda Sayyidina Umar cewa yake, ba a shafe laifi da laifi, bali nama ana shafe laifi ne da kyakkyawan abu. Na farko yaudarar shi kai, na biyu kuma a cikin maganarka akwai ƙarya. Saboda ka ce akwai kaya kuma babu, to kaga wannan laifi ne. Kuma abinda ma ya sa ka rubuto tambayar, saboda laifin ne shi. Laifi kullum idan ka yi shi baya barin ka, ka samu nutsuwa, ya tayar ma da hankali. Wannan in ka yi sa'a kana da imani kenan, domin da ya biya ka kuɗin ka, ba za ka turo mana tambaya ba, shiru ma za ka yi. Amma yanzu tunda Allah ya sa ka yi laifi, shi ma ya yi laifi. Shi in yana da kuɗi ya ƙi biyan ka, Annabi ya ba shi suna da azzalimi da shi. Annabi ya ce matlul gani zulmun, wato jinkirin mawadaci bayan ana biyan sa bashi, yana da wadata, yana ta jinkirta bashi. Annabi ya ce wannan azzalimi da shi, kaga sunansa azzalimi. Sai kuma yanzu ka ɗora ma kanka sunan mayaudari, dukkan kuma su laifi ne a wajen Allah. Don haka ba haka ake ba. wannan abin da kai ba ma ana ce masa kamuwa ba, kamuwa kamar wani abu ne wanda nan kai shi da hannun sa ya rike kuma ne ya darasa kai kuma da sunan ka gaya masa kaga wata kila bayan ka ce akwai kaya babu ka da ƙarya ne kuma kaya da rike wala allama banda waɗannan ƙarerayin guda biyu da yaudarar da kai ɗaya mai yiwuwa sai ka gaya masa farashi domin kila ba zai turo maka kuɗi a matsayin majihun hali ba watakila ka ce masa ko katon goma ne ko wani abu bai kama da haka ƙarerayin naka suna da yawa a ciki don haka ka ji tsoron Allah ka daina irin wannan abu ba daidai ba ne kawai wani ka biyan kuɗi na ina gaskiyar magana shi kuma ya ji tsoron Allah ya biya ka ba sai an saka wasu ƙarerayi a ciki ba Allah mu gyara mu'amalar duk wanda ka san yana bin ka bashi kana da hali ka biya shi hakki ne a kanka amma ka ki biya kana da wadata ka duba ba bashin nan fa manzo Allah cewa yi ba zai yi sallah akan wanda hakki ne ka bashi wannan har yaushe amma kana ta tara ma kanka gajiya kuma kana da wadata ai ba daidai ba ne sannan jan ran mutum kai ta ja masa rai zan biya kuma ka ki biya yaudara ce kai ma kake yayi fufuka ne duka kowa ya shiga cikin nan to sauran kuma yanzu inda mun amsa wannan tambaya sake tambayar mu me ya sakamakon kudi inda an baka to nan ne zaka ji a baro ta da yawa saboda haka kawai ka ja bakin ka kai shiru ka nemi gafara a wajen Allah ku yi gaba shi kuma zai je ta jin haushin ka dan na san dole zai je haushin ka ba zai daina ba kullun ya danka sai ya ce kai mu shi amma shi kuma ya manta ya cuce ka ya yaudare ka kuma shi ma to a gyara wannan yake assalamu alaikum malam ina da tambaya ne an ce idan mutum ya mutu ya shiga aljanna yayi aiki mai kyawu yayi aiki mai kyawu ne a wato yayi aiki mai kyawu zai samu sakamakon mata aljanna guda 70 namiji wato namiji kenan tambaya a nan shi ne me ya sakamakon mata kuma za su samu maza 70 ne su ma me ne ya bani jin kabbalar wai me ne yin kabbalar a ciki na ya ce Allah ya sa mu dace amin wataƙila ina tsammanin ko ba komai mai yiwuwa wataƙila mai tambayar ko mace ce shi mace ce na farko dai muna gaya mata a aljanna dai babu kishi balle a damu da cewa mijinki ya yi mata kaza kuma za ki samu bambanci ba wannan a cikin gidan aljanna sannan shi kuma wannan hadisi da yake magana a kan ai ba ma 70 ya ambata ba cewa ya yi 70 da biyu amma kuma hadisin bai inganta ba abin da ya inganta ya tabbata shi ne kowane mutum a gidan aljanna yana da mata biyu ne wannan shi ne ya tabbata a hadisi amma wasu malamai suna cewa mazan da matan duka a tattaru a bar ma Allah saboda wata magana da ya yi shi Allah a cikin Alƙur'ani ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه wanda bi yayi imani ya aikata aiki nagari namiji ne ko mace za mu rayar da shi rayuwa wacce take mai kyau malamai suka ce kenan da namiji da mace kawai za su yi musharaka ne a cikin rayuwar gidan aljanna kuma a wata ayar ma haka ya sake faɗa ya kawo bin zakarin aukunsa don bayan ce namiji ne ko mace ce ba za mu tozarta yankin masu abin nan sanyan ya yi magana cikin suratul rahman cewa akwai kasiratu qarf kuma aka ce lam yadbis hunna insun qablahum wala jan, wannan ma ana siffanta mata ne cewa wani namiji bai taɓa shafar su ba kafin mazajen su zo, ko aljani bai taɓa shafar su. Malamai sun kafa dalili akan wannan cewa abu ne wanda ya kamata macen ta yi haƙuri ta bar ma Allah a je aljanna, shi ma namijin ya yi haƙuri a bar ma Allah a je aljanna sai a ga yadda Allah zai. Amma wata mata wacce ta auri mazaje barkatai a duniya, saboda ta san akwai masu yawan aure, wasu ko don dalilin mutuwa mijin da yake mutuwa ya basu, wasu kuma don dalilin fitinarsu da rikicinsu suke ta rabuwa da gamata ta aure, ta yi aure wajen sau biyar ko sau shida ko fiye da haka. Ita ne ma ake ta rigimar in an je lahira mazajen da duk suka aure ta nan suka shiga aljanna, ita ma kuma ga ta a aljanna da ya za a yi da ita. Ita ne ma kawai aka yi ta magana a kanta. Amma dai an ce wanda zai ɗauke ta a cikinsu shi ne wanda ya fi kowa kyakkyawar ɗabi'a. Saboda in ka tara mazaje bakwai sai ka samu wanda ya fi kowa kirki a cikinsu da hali na gari, to shi ne ake ganin za ta koma gurinsa. Amma wancan hadisin da yake magana mata za su zama to har 72 a ƙarƙashin namiji ɗaya, hadisi ne wanda ya tafi bai inganta ba. Haka abin da ya tabbata shi ne kowane namiji yana da hurul aini guda biyu, wannan shi ne hadisin da ya zo ya tabbatar. Sauran wallahu a'lam, shi yasa malamai suka ce kawai kowace ma mata da kowane namiji ya haƙuri mana, tunda Allah dai kawai ya ce wala nuhyiyannahu hayatan tayyiba, zan ba shi rayuwa tsarkakakkiya, ko ga ya gure ka je. Sai kuma idan kishi ne da me ji kike ta tambaya, bai kamata ku zama ku 70 ba a ƙarƙashin wani namiji, ki yi haƙuri ke ma ki je aljannar a ga yadda za a yi. Duk wani kishi ne ku gina aljanna da kai haƙuri da shi, saboda ka yana nuna alamar akwai ɗan jin zafi ba ta son a samu mata 70 a ƙarƙashin namiji a aljanna. Kai Allah ya hukunta ka bayan da zaki wallahi, kai ma kishin cire miki za a yi. Wa nazana ma fi sudurihim min ghill, Allah ya ce kafin ka shiga aljanna duk wani kishi da wata hasada da mugunta da ƙeta duk sai mun cire su mun zubar, za ka shiga aljanna ne salin alin, ba ka da hasada ba ka da komai, sai kawai a zauna lafiya. To me ya ciki na fata an bayyana wannan hadisin da kika kafa hujja da shi, ko ake kafa hujja da shi bai inganta ba a nazarin bangaren hadisi, dan haka ba mu iya cewa kowane mutum zai samu mata 70, ba za mu iya faɗin wannan ba saboda hadisin bai tabbata ba. Muna fata wato an gane. So banda wannan kuma sai abun ɗaya mun ta kalli ne. Iban da wannan akwai maganar da ya kamata wato mu yi. Godiya ce za mu yi ga gwamna da kuma kwamishina na police. A'a. Saboda mun yi roƙo a nan muka ce da gwamna da commissioner of police su ne muke roƙo su sassauta wannan doka ta mashin, kuma Allah da ikonsa an samu sassauci. Haka dai aka gaya mu, wataƙila masu hawa social media su ne, don ni ba hawa nake ba, kila masu hawa sun hau sun gani wataƙila. Amma sai dai an bani labarin cewa an sassauta ne zuwa 11 dare, daga 11 za su ci gaba da aikinsu. Haka kuka gani ko? To muna godiya da aka ji kukanmu kuma aka sassauta. Wani ina ga kamar mutane ai sun ji daɗin an sassauta ɗin ko?
Na'am.
Saboda haka da gwamna da commissioner of police muna godiya da zai mun roƙa kuma an saurari kukanmu kuma an tura. Sai dai tun ranar na ce muku in an sassauta a kai ƙoƙari ka bi doka. Ina jin namu da ran nan. Saboda haka ka yi ƙoƙari ka ga cewa duk abin da za ka yi zuwa 11 ka gama. Saboda wallahi idan ka yi wasa ka wuce 11 suka kama ka, to in ba a yi sa'a ba fushin 'yan ƙawoyi biyun da suka baka nan zai da zai dawo. Ai gara a gaya ma gaskiya ne wannan ƙawoyin da suka bayar na hutu na bayarwa sai ka karya dokar baka bi doka ba, to shikenan kai ka jawo makan da kuma za su hukunta ka a lokacin da za a hukunta ka ba wani a gurin kai da su ne. Don haka ni kiran da nake muku shi ne an karɓi sassaucinku da damuwarku da roƙonku kuma an kalla. Don haka kowa sai ya bi doka kafin 11 ka yi ƙoƙari ka tattara a zuwa za ka yi kana wallahi kaza da kaza da kaza, a'a kafin 11 ka yi ƙoƙari duk ka yi abin da za ka yi ka koma. Saboda ka ga roƙo aka yi an roƙa kuma an yadda. Sannan na biyu dokar nan sun ce iya watan azumi ne kalai, bayan azumi dokar za ta koma yadda take. Yanzu ka ci alfarman Ramadan, don haka kada a zo ranar sallah an wuce ka ɗauka ɗan sanda ya manta. Bai manta ba, wallahi bai manta ba. Ka san ba sa mantuwa akan wannan abu, wallahi ba za su yi mantuwa ba. Don haka suna nan suna fako ranar sallah kana fitowa in kai wasa za su ce an ce maka da ba ranar iya azumi ne, yau kana azumi ne za ka ce a to daga nan kulki za ka sha in ba sa ne. Don gara mu gaya maka saboda ka samu a bi doka. Kwana biyu roƙon da muka yi guda biyu ne, amma ɗaya ba mu ji amsarsa ba har yanzu, kuma za a yi haƙuri za mu sake roƙo. Ai muna ta gaya ma Allah roƙo baya gajiya yana ba mu ko da dai waɗannan mutane ne, amma dai ai roƙon su ɗaya muka yi balle a ce mun dame su. A ranar mun roƙi water board cewa mutane suna kuka ba sa samun ruwa. Har yanzu dai ban ga ji motsin kamar ruwan nan yana ɗan zagayawa ba. Malama water board ana jira. Ai ba mu yi laifi ba ko? Da cewa muka yi muna jira kuma muna roƙo malama water board a duba wannan al'amari a gari, saboda kuma tunda mun samu walwala har 11 dare za mu rinka walwala muna ƙanshin ruwa. Yauwa, to nan ma sai a taimaka. Nan muna muku addu'a in akwai wani abu na sarƙaƙiya da ya sarƙaƙe ku ba ku samu damar sake ruwan ba, muna roƙon Allah ya warware wannan sarƙaƙiyar a samu ruwan. In kuɗi ne babu muna son ya kawo, in wuta ne babu muna son ita ma nefa ta shiga, in kuma menene dai a ciki duka muna so a kawo. Sannan ku kuma al'umma ku biya, ko a biya kuɗin ruwa. Wannan shi ne gaskiyar magana. Sannan kamar yadda na gaya muku har yanzu wannan ƙasar fa ina fa sake jaddadawa fa a dage fa da yi mata addu'a. Ina fa jaddadawa ƙasar mu nan a dage da yin addu'a, sannan kuma mu gyara laifuffukanmu. Yawa, wanda duk ya san baya yin da kyawu to ya gyara ya yi da kyau, wanda ya san yana munana ayyuka to shi ba ya yi ƙoƙari ya daina, saboda mu samu mafita a cikin al'amura. Allah Ubangiji ya taimake mu ya zauna mana da ƙasar mu lafiya, ya ba mu gyara mana tattalin arzikinmu, gyara halayyarmu, kuma buɗe mana ƙofofin arziki da albarka domin kowa ya samu yanda zai yi ya ji daɗi. za mu ci gaba akan ayar mu ta 60 ko 20 ne aya ta wato 20 ya ayyuhal ladhina amanu la tattabi'u khudwati shaytan
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم
بارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا قوم أنكم إيمان لا تتبعوا خطوات الشيطان كدكم تفرقوا إلى الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان والذي بالتفرق الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء shaytan yana umurni ne da alfasha kuma wal munkar yana umurni da abinki walaula fadlullahi alaikum Allah ya ce ba dan falalata da nayi akan ku ba wa rahmatuhu da rahmata da nayi akan ku ba ma zaka minkum min ahadin abada babu wani ɗaya daga cikin ku wanda zai tsarkaka wato sai shaytan ya halakar da shi walakin Allah sai dai shi Allah يزكي من يشاء وعشينا تركك ودي غدابان والله سميع عليم ألا ينا جيد أول متابسك فلي ما ألا ينا سليد حالي المشد أنا آية مريد أن أنبتا تيوى أقوص أبو بواب ألا ينبتا وأن الشيطان يكيينس أمتين يودرا لكما wato jan mutum har sai ya je ya kama shi a cikin tarkon mun yi magana akan khutwatu shaytan kuma muna cikin wannan ne sai wato abin nan lokaci ya rutsa daga cikin abin da muka ambata na yadda shaytan ke sakawa mutane akwai sha'awar cikin su da farji kuma malamai suka ce wannan shine abin da yafi komai maimaituwa akan dan adam wato sha'awar cika ciki ita ce tafi maimaituwa sama da sha'awar da ta shafi ta farji domin watakila za ka ga mutum ya ci abinci watakila sau uku a wuni ko ya ci sau biyu to maimaituwar sha'awar ciki ta fi maimaituwa sama da maimaituwar buƙatar farji wannan shi ne abinda malamai suka tafi a kansa sannan na uku mun yi magana a kan cewa shaitan yana saka ko ya ƙawata wani aiki na haram a wajen abinda ɗan adam yake yi na sana'ar shi ko na saye da sayarwa wanda haramun ne waɗannan abubuwa ne kun ba da misali jiya da wasu abubuwa da wasu a cikin sana'arsu shaitan yake ƙawata musu ko mutum ya zama an ba shi amana ko ta gwamnati ya tara waɗannan kuɗaɗe ya cuci mutane ya rike su a kan aikinsa sannan ya ware wani abu daga cikin abin da ya cuta ko ya ɓoye na cin amana sai ya gina masallaci sai shaitan ya gaya masa ai ka ba ma Allah nashi wannan ba a karɓa ya zuwa cikin jami'ul abin nan ulum wal hikam na ibnu rajab bin al-hanbali gana cewa abdullah ibn umar yake cewa idan daga kwashi wani abu daga baitul mal da sunan cin amana ba dukiyarka bane kawai an sa ka ka zama ka tsare dukiyar mutane ne akan wannan sai zamanto cewa ka kwashi wani abu ko ka hada baki da mai gidanka kun kwashi wani abu sannan cikin abin da ka diba wanda ba amince maka da shi ba bisa doka daga gina masallaci ko ka gina islamiyya yace wannan aikin da kai ba a karba ba amma su al'umma su je su yi ta sallah a ciki ba abin da ya shafi sallar su su sallar su idan sun yi an karba kuma islamiyyar ma an karba idan ta je kai karatu amma wani shi ya samu lada yace babu ya kafa hujja da hadisin annabi da yake inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyib to a irin waɗannan aikace ɗan kasuwa yana samun sa haka duk masu wasu hanyoyi da suke aiki na samun kuɗi shedan yana kawata musu su handami abin da suka handama na haram amma sai ya kawata musu cewa su je su yi wani abu su ce ma Allah gana ka sauran nasu ne wanda ka ce ma Allah din ma gana shi ya ce baya so saboda al'asulu baka ciro dukiyar daga inda yake halal ba wannan shi ne sharri irin na shedan wanda yake kawata ba wasu kun ba da misali waɗanda suke sai da abubuwan da Allah ya haramta misali mai sai da kayan maye wannan shi banda dokar Allah dokar ƙasar ma ba ta amince masa ba dokar ƙasa ma ba ta yadda ya zama kana safarin ɗin ƙwaya ba ko sannan ina ga saboda irin waɗannan abubuwa da kila hukuma ta kafa NDLA ake ce musu ko ƴan wane ne masu yaƙi da fataucin ƙwaya ko sha da fatauci ko saboda a hukumance ba a so kuma duk gwamnatin da take da hankali ba za ta iya bari a rinka safarar ƙwaya a cikin ƙasarta ba sai dai in ba hankali amma in dai akwai hankali kana mulki ba za ka bari a haukata maka ƴaƴanka ba da jikokinka da matasanka da duk waɗanda suka shiga waɗannan layi a ce kai yanzu ka bari an haukata maka al'ummarka to sai ka zama sarkin zuwa kada zama sarkin mahaukata kenan ko a dole ne ai tunda ka bari saboda ka hankali ba yadda da dokokin ƙasa da wane ne duka an hana da dokokin Allah duk an hana Allah ya hana shan ƙwaya ya hana sayar da kayan maye ya haramta kuma ba a kyauta ma da shi duk waɗannan abubuwa Allah ya yi su ne saboda hankali tsada gare shi babu inda ake sai da hankali akwai wasu abubuwa a halittarka idan ka rasa su za a iya kira na wani a saka maka ko misali ana da shan oda ko ba ina magana akan wai musulunci ya ce a yi ba ne akan yadda muke ne tukunna nake magana don kada ka tafi ka ce ko an ce musulunci ma yadda a ni ba wannan nake magana ba tukunna ina magana ne akan abin da yake faruwa a ƙasa mara lafiya ana dasa masa wani abu a ya halatta addini ko bai halatta ba wannan wata matsala ce ta daban sai in mun dokanta a bayanin ilimi an gane kada ka tafi ka ce an ce a ba a ce ba muna ba da misali ne kawai cewa duk wani abu da ka sani wanda zai iya yiwuwa a cire shi a dasawa mutum a jiki ana ƙarawa mutum jini ana dasa masa wani abu ko ƙoda ko wani abu mai kama da haka amma duk da shan nan da ake yi har yanzu ina jin likitoci ba su fara da shan hankali ba tsammani nake don ni ban tabbatar ba idan kun tabbatar wani ya fito da dama ne sai suna dasa hankali
wanda duk haukace za a dasa masa wani hankali akwai to kaje kenan mai sai da kayan maye ya kure likita anan kuma ya cuci al'umma kuma ya cuci kasa ya cuci nan gaban matasa ya kashi za a irin su Saudiya misali in an kama ka da kwaya kawai sun nema kai za a yi ka tafi can lahira ka je ka tsare in ka ga za ka sai da kwaya a lahira ka je ka sai su dai ba za su barka ba saboda kawai za ka cuci al'umma amma anan sai ka ga a kan titi ma wani sai ya tsaya sai ya wubi ya karɓa ko saboda wani lokacin hukumomin nawo ma sun zama kamar galala ka san galala ko irin dai haka mutum sai ya zama kamar wani dolo-dolo haka an sa ka aiki amma sai ka zo ka zama kamar wawa kana kallon mutane suna yi kuma ba za ka yi magana ba to wani irin ma'aikaci ne wannan a lokacin haka yake faruwa saboda haka sai ka ga wanda yake sai da kwaya ana girmama shi wanda yake sai da kayan maye ana girmama shi saboda ƴan kudin da ya samu amma fa ya samu kudi ne ta hanyar haukata muku matasa jama'a yanzu in ba kashe in ba kwaya ba kashe kashen nan da kuke ganin ana yi kukutaccen hankali lafiyayye wanda bai taɓa shan kwaya ba hankali ne tsantsansa wanda Allah ya yi za ka iya ɗaukan wuka ka numa wa mutum ba zai yiwu ba haka sai an sha wani abu an rikitar da mutum sannan sai ya zo ya ta yin abubuwa shi yasa dokar kayan maye tana da tsanani a wajen Ubangiji wanda ya sha giya kayan maye na ɗaya su ba ya sake sha an gane ya sake hukuncin su ba daban-daban suke a musulunci daga ƙarshe ma cewa aka sai an shayar da shi wani abu da ake kira ghaul a cikin wutar jahannama menene wannan abu wani jini ne da tsiwa da ake haɗawa sai a yi mix a kwaɓa jini da tsiwa wanda yake fitowa daga farjin mazinata wanda suka mutu ba su tuba ba irin wannan ake shayar da mutumin da yake shan kwaya a wannan tunda ya saba da ya sha abun kyama to bari a haɗa masa jini da tsiwa ya rinka sha ana ta irin musifa da sannan a cikin al'umma kuma za ka samu ma wani musulmi ne yake sayarwa mutane irin wannan amma kuma a gefe guda shaidan yana gaya masa cewa ka sayar kawai ka gina musu masallaci kai ka ba ma Allah na wallahi wa daren ka yake gara kai ta cin balangu da kudin ka ba za ka karba ba ba wanda ba Allah ba zai karba ba saboda al'asulu haramun ka dauko to wannan shaidan yana yin wannan yana tsawatawa mutane ta hanyar da a cikin abin da suke yi na aiki ko na sana'a ko na kasuwanci abin ƙararar haramun na sai shaidan ya rinka kawalwaliya yana yi yaudarar ka da wasu tunani na daban na biyar za ka ga shaidan ya zo yana haramtawa yana adontawa mutane abinda aka haramta na daga abinci sai mutum ya ka ganin kamar shi ne abinci kyakkyawa yanzu bai cin alade wanda yake cin alade zai ta tawili akan nama yake ci agane ko jeran ne ai ko a lafiyar mutane waɗannan abubuwan a likitance ba wani abu ne wanda idan ka ci shi zai baka lafiya ba shi yasa ka ga Allah ya haramta shi duk kuma abin da Allah ya haramta to wata ka'ida ce da malamai suke da ita in dai haramun ne Allah ya ambaci abin haram to idan ka ci sai ya cuce ka duk yadda za ka yi sai cutar wannan abun in ma ka gane in ma ba ka gane ba ashe kenan a cikin haramta maka da aka yi hannuwarka ibada ce sannan hannuwarka kuma lafiyarka yake karewa an haramta giya wanda duk ya sha ba wai hankalinsa kadai ba hatta lafiyarsa ya taba ba sigari ba ina wani mai shanta ko zai yi bayani babu ko kasan sai ga mutum ya zo yana cewa ai ita karahiya ce ba ta da nafi haka ai shi ne kuduwa ta shedan din sai ga mutum ya zo ya tsaya yana cewa wai ta ba ba ta da nafi saboda haka zai sha abunsa kar ba mu dawo ga alkur'ani ko ga shari'ar Allah a duniyance kamfanin da ya maka taba ya ce ka sha dan ya samu kudi ya gaya maka tana kashe matasa shi ma hankali ne ai gara da hankali ba za ka sha ba ko tunda karara ya rubuta maka taba tana saka maka tana kashe matasa dan me ba a ce furar gero tana kashe matasa ba ba lafiya bace ita idan kai kwanciyar ka amma wannan ba kuma duk mai sha shi karan kansa ya ji a jikinsa cewa akwai matsala da wannan tabar ta saba masa ko matsalar tari ko matsalar numfashinsa ko matsalar rinuwar jikinsa yana canzawa yana komawa baki ko kuma ta samar masa da kansa kayan waɗannan dai kam dole in yana shan taba sai ya gaya maka yana jin su ba zai yi kawai ka ta sha kafin nan ba kuma shi musulunci harabin ne a cuce ka kuma harabin ne ka cuci kanka to saboda haka za ka ga hatta a abinci shedan yana zuwa yana kawatawa masu yi domin su bi kutuwa ta shedan sai ya nuna musu cewa ba komai ba ne a yi kawai daga cikin abin da shedan yake yi wa mutane na kutuwa ta shedan shi ne ya kawata musu alfasha mene ne alfasha idan mun zo in fa innahu ya'muru bil fahsha ya yi magana akai na shida shi da tazyinu su wa huwa darar shedan sai zo ya rinka adunta maka mummunan abu abu ne maras kyau amma sai ya kawata maka har ma a yi ta musu da kai a kansa yanzu wanda zai zauna ya ta karta misali ko ya kama dara ko lido nawa ake samu a ciki amma mai yinsa za ka samu in ka zo kana gaya masa sai ya samu wani tawili da zai baka ita kokarin kare wannan abun saboda shedan ne yake tusa masa abu kararra ba shi da amfani amma kana ta musu a kansa kana neman sai ka kare shi idan ya yi ta kokarin karewa fa ya rasa yadda zai iya fita duk ta ko ina ba shi da hujjoji ga abin da zai gaya maka kawai sai ce maka kabarin mu fa da kai ba ɗaya ba ne wai yanzu shi kabar shi in ya je kabarinsa zai gani amma idan ka ɗauki wannan shi ma shedan ne yau da rai ka zaune duk abin da kana jiran sai ka shi da kabari a kabari fa babanka ma ba zai kai ma gudumawa ba mahaifiyarka ma ba za ta kai ma gudumawa ba wanda zai kai maka gudumawa amma kana cewa ka shiga cikin kabarin kuma da wannan abu kuma dan an hana ka wannan abu saboda kawatawa irin na shedan wato sannan kuma abu na bakwai shi ne tazyidul munkar وهو المذموم شيء المنكر ابو ني ود يكي نقي ابو ني ود الشريعه باتا سو اما سي شيطان يرينك كواتا مكا شي سي كاي تاي دو ود يسو يفتر ده كاي daga kan wannan wato ba za ka yarda da shi ba kuma ga shi abun abun ki ne karara amma duk da haka za ka tsaya kai ta jayayya a kansa sai ka kare wannan al'amari din abu na takwas shi ne alkaunu bila ilmin alallah wannan kamar ya fi kowanne ma hatsari cewa ka rinka magana ka ɗora ma Allah magana kuma maganar bila ilmin ba tare da ilmi ba kuma alallahi ka rinka faɗan magana a kan Allah Allah ba abin wasa ba ne shedan yana zuwa ya tsawata wa mutum faɗan maganar da Allah ba shi ne ya faɗe ta ba kuma ya jingina ta ga Allah wannan yafi samun malamai wala Allah yana son sai ya burge ko wala Allah yana son ya gaya wa mutane abin da suke so ko kuma yana neman shuhura ko wani abu mai kama da haka ya rinka faɗan abin da Allah bai faɗa ba kuma ya ɗora mutane a kansa wannan babbar musifa ce kuma bala'i ne kuma ƙarshen sa wuta ne idan ba an tuba ba saboda ka faɗi wata magana akan annabi ma baka tabbatar ba ya ce duk wanda ya ƙarya a kaina da gangan to ya shirya zamansa a wuta ina kuma ga ka faɗa akan Allah kuma Allah bai faɗa ba wani lokacin kuma yana samun wasu saboda abinci da suka dan fara ci suka fara jin daɗin sa sai mutum ya rinka ƙago wasu maganganu yana faɗa a gindin teburin mai shayi ka samu bombita da madara da obaltin da indomie sai ka rinka cewa ai Allah ya ce ko me yace kuma ba ka da ilimi akan wannan abu shi ma yana samun wasu mutane ala'ayyati halin magana akan Allah babu ilimi danjanci ga malami ga jahili ko ma waye abu na tara da shaitan yake kawata wa mutane shine al-ikhafatu lil faqri wal haja wa qillati al-amwal shaitan yana zuwa yanzu da za a ce ko ana neman wani abu za a gyara masallaci wani abu dai mai kyau haka kuma kana da abin da za ka iya bayarwa a sai shaidan ya zo ya rinka saka maka kuduwa ce irin wannan matakan nasa ya rinka cewa in ka biya musu talauci za ka wallahi inda duk abin da suka nemi taimako sai ka saka to za ka talauci sai a rinka baka tsoro da talauci hatta wasu ba da suke satar dukiyar gwamnati abinda kawai suke jin tsoro shine talauci wani kuma kawai abinda yake tsoro wai shine kada ya mutu ƴaƴan su sha wahala ƴaƴan da ko addu'a ba za su maka ba in ba su aka yi ya tsiya ma watakila za ku kare to sai ga mutum ya dan tsaro kayan gwamnati ya zo ya aje saboda yana tunanin wai ƴaƴan sa kar su sha wahala shi mutum wanda kaga ya zo duniya idan Allah bai rubuta masa arziki ba to kai baka isa ka rubuta mishi arziki ba duk wanda kaga yayi kudin ya samu arzikin Allah ne ya rubuta amma ba babansa bane yake da hannu wajen cewan sai wannan kudin ya zauna saboda haka kowa da arzikinsa yake zuwa amma za ka ga wani ya tattara abubuwa ya aje har ma abin ya zame masa musifa ta shiga wuta amma kuma wai dan ƴaƴa yake waɗannan abubuwa ayi kokari dai ka ciyar da su da haram ai ka ciyar da su da halal kai musu duk abin da ya kamata amma kada ka ɗebo haram domin hisabin akan ka yake ba akan su ba kai za ka amsa ma Allah duk tambayoyin da za a yi ba ƴaƴanka ne za su amsa ba saboda haka sai zo rinka ba ka tsoro da tsoratar da kai da talauci kar ka
kada ka yi tabla ne cikin sunan kuna da kana da shi ni ba ta kuci kai ma ba ka kuci ya mun halu ko ta kuci kuma kuma ta da ta kar ba an dan abin da da shi ya na ba yau da bi kula da ma'ana sallallahu alaihi wasallam jama'a da mu ka tattara mu cikin sunan na'am ina ga yau wannan da kuma kalin kai ko cikin dare na kai